وان شاء الله ضم تقبل لي شرحي من خطبات قليلة السنة قليلة عشر النبي عفوا قليلة عشر النبي من نهج البلاغة قلنا تفارى إنما لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن المرقى من كرنتا من ترجمة دا حوصا من كما فار شريف mun fara kenan lokaci kure mana saboda kada mu dora kai sharhin a cikin itijaj wanda aka dauko a itijaj zamu kara nace kuma korare daban-daban wanda kaman manaki ibn shahr ibn shahr ashu da kashful gumma na ali ibn isa al-ardabi duk sun kawo wannan ruwaya to amma da ihtijaj na ƙabrasi to amma na ihtijaj na ƙabrasi za mu kawo ya ce an ruwaito cewa amirul mu'minin alayhi salam ya aiki Abdullahi bin Abbas ya zuwa Khawarij a lokacin da Abdullahi bin Abbas yake magana da su shi amirul mu'minin yana ganinsa kuma yana jinsa gaban samar shi ya fara magana suka ce abinda muka ƙi ibn al-abbas daga wajen sahibinku ya zo na nufin amirin mummi abinda muka ƙi gare shi abubuwa ne a sannan kawo muku agurguje wancan ka su ne zama ne ta abubuwa ne duk cikinsu abubuwa ne sun ce mukaffara duk masu kafirtar ko ce ko da abubuwan da muka ɗaya wanda gare shi wanda aikata a wurinsa ya kafarta kuma mubika mai halakarwa ta ku ilan na wanda ke kira ya zuwa ga wata wata abubuwa da ya aikata a daban-daban wanda muka ƙi wanda muka ƙi shi saboda wannan don wa'annan abubuwan masu kafirtarwa ne kuma masu halakarwa ne masu kira ya zuwa ga wata to na farkonsu ya shafe sunansa daga imratul mu'minin shine amirul mu'minin aka ya shafe sannan ya rubuta tsakaninsa da Muawiya tsakanin rubuta wannan ya rubuta wato ya ce wannan tsakanin Ali bin Abi Talib amirul mu'minin da Muawiya dan Abi Sufyan sai shi Amr bin As ya kiyarda sai ya ce sai ya share sai ya share sai aka ce surubu tsakanin alibin abi ɗalibin da ma'aiwata bin abi su fiye sai ce to suka ce to ya ka gagowa da shi da lulmi ya suka ce mu ne kuma mu'mine wani hannun mu'minu mu ne mu'mine to ba mu yadda ya zama amir kullum ba ya san ne ɗan bayani wancan karar da ma'ana amir mu'mine bayana nufin sarkin musulmi ne wai yana da wani ma'ana ta daban to abu na biyu kuma ya yi shakka a kansa tun da ya sa masu hukumci biyu ya ce ku duba in Muawiya ya fi cancanta da wannan al'amari ku tabbatar da shi in ni ne na fi cancanta ku tabbatar da ni to kaga yanzu ya yi shakka a kansa ke to tun da bai sani ba shi ne ya fi cancanta ko Muawiya to mun ma mun fi shi tsananin shakka abu na uku ya sa hukunci ya zuwa wani bashi kuma a wurinmu shi ne a kamar nasu duk shi ka kwa iya hukunci amma kuma sai ya sa wani hukunci abu na hudu ya hukumtar da mutane a kan addinin Allah wanda ke wasu abubuwan da suke faɗi ma za ka ga akwai karo a ciki tunda ba a hukumtar da mutane a kan addinin Allah to me yasa sai zama a kamar nasu a wurinsu kuma ba shi da iko a kan ya hukumtar da mutane a kan addini na hudu na biyar kai afuwa na biyar ya ba mu ya raba mana kayan fada da makamai kura ya fito da kayan fada da makamai ya raba mana a ramin basara ya hana mana mata da yara wato ganima bai ba mu ganima mata da yara ba sai ba mu kawai ganima kayan fada na shida shine wasiyi shi annabi ya musu wasiyya kuma sai to zanta wasiyya to duk wa'annan awayan abuwa shi da ke nuna shi sai ibn abbas ya ce to ya amiral mu'minin ka ji abinda mutanen nan suka faɗa kuma kai ka fi cancanta da ka ansa musu don da lokacin da suke magana da ibn abbas din shi amiral mu'minin ya yawo yana ji yana bi ya ji to ka ji kai ne a wula da ka canza musu a haku da ka ba su amsa sai amiral mu'minin alaihi salam ya ce na'am sannan sai ya ce ibn abbas ya ce yace ibn abbas ka ce masu alastum tardawna bi hukmillahi wa hukm rasulillah ka gaya musu to kace ba su yarda da ka ce musu ba ku yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kalu na musu kace mun yarda abada yace kala abda'u bima bada'atun bihi fi bad'il amr to zan fara da wannan da kuka fara cikin farko wato na farko kun yarda Allah ne mai hukunci kuma manzonsa mai hukunci yace na farko na kasance ina rubuta wahayi da hukunce-hukunce da sharuɗa da amana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranan sulhu da Abu Sufyan da Suhayl bin Amr sai na rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha mastalha alayhi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Sufyan bin Sakhab bin Harb wa Suhayl bin Amr wannan abin da na rubuta ke wannan shine abin da Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi sulhu da shi tsakanin shi da shi da Abu Sufyan bin Harb bin Sakhar da Amr bin Suhayl bin Amr sai Suhayl bin Amr ya ce ai ba mu san Ar-Rahman ba mu san Ar-Rahim su a jahiliya suka ce bismika Allahumma suka suto manzo Allah ya zo da bismillahir rahmanir rahim wanda ittifaq a wannan umma aya ce cikin ayoyin alqur'ani ayan alqur'ani ne hatta wajen amma sun yadda an saukar da ita amma abin mamaki da suka zo rubuta alqur'ani kuma ba ta a cikin lissafi sai suka ce ba ta wasu ka ce aya ce a fatiha bismillahir rahmanir rahim daya aka suke rubuta alqur'anin su da yawa da suka rubuta bismillahir rahmanir rahim daya alhamdulillahi rabbil alamin in ka sun ce wallah bali da sai su ce bakwai amma kuma suka zo sallah ba su karanta sun ce sun murgar da aya ne kuma za a ce musu sallah zai yiwu a yi raka'a babu fatiha da kira za a ce la 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 in mutum ya karanta ya ruɗe ka a fatin kira sai ba sallah amma idan mutum ya ce aya ɗaya cikin fatiha ba ba sallah amma sun murgar saboda wani sarki ya ce musu a cire sai suka ce ko kuma sarkin bayi a sunnan sarki to shi ke wannan mana wannan bismillahir rahmanir rahim dai alqur'ani kuma zalla ne zo da shi sai suka ce su ba san wannan ba farko ke suka ce ba mu san ar-rahmanir rahim kun ba mu furu ba mu tabbatar da annabci gare ka ba mu furu ci da shi kuma mai da kai annabi ba ya ce bismillahir rahmanir rahim hadha mas'ala alayhi muhammadur rasulullah suka ce to daga ar-rahman ibn da rasulullah din nan ba mu san wa'in ba suka ce amma mun san ka kana da daraja a cikin mu san kai manzo Allah ba amma mun san kana da daraja a cikin saboda ka rubuta sunanka da sunan babanka mun san kana da falala mun yadda a sa sunanka kafin sunan da kima kuma duk da mun girme ka kun za a jahiliya wanda ya girme shi wanda ya fi shekaru shine babba suka ce to kamata yayi wato ya rubuta hada masala alaihi abu sufyan bin harb bin sahar wa suhayl bin amr ma'a muhammad ibn abdullah kuma su ne mai to su suka ce to tunda dai mun girme ka amma mun san kana da daraja saboda haka mun yadda ka fara sa sunanka amma sa sunanka ne da na baban ka inji suwa ya ce ko baba na ma ya girma ba ni na girme ka baba na kuma ya girma ba amma na yadda ka sa sunanka kuma ka share wannan ar-rahman ka sa wadda muka sani sa bismika Allahumma ya abin da muka sani sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya umurce ni ya ce in share bismillah ar-rahman in rubuta bismika Allahumma sai na share na sa bismika Allahumma ya ce kuma in share rasulullah in sa muhammadu bin abdullah kusa a wannan har amirul mu'mini anan ba kawo ba an ce ya ce ya rasulullah raina yana mun kunci in share rasulullah da sunan aka ce sai manzo Allah ya karba da hannunsa ya share domin wannan ruwayan suna da shi cewa shi manzo Allah ne ya share amma muna kafa musu hujja da wannan akan cewa to ya kuma kuka ce bai iya rubutu ba tun da ya ga ina ne aka sa rasulullah ya share sun ce shi ya share da hannunsa to sannan ya ce ali ya rubuta sunansa ya ce tun da a rubuta sunansa amma sunan rasulullah ɗin ya share sai aka rubuta nan ali sai ce sai na rubuta bismika Allahumma na kuma ce na cire rasulullah na sa rubuta muhammadu bin abdullah lokacin da amirul mu'minin ya ce ya ce shi yana jin nauyin share wannan ba zai iya ba sai manzo Allah ya murmushi sai ya karɓa ya sai ya share ya ce kai ma za su kira ka ya zuwa ga irin wannan kuma za ka yi ya ce to haka nan na rubuta tsakanina da Muawiya da Amr bin al-As na ce hada masala alaihi amirul mu'minin wa Muawiyata wa Amr bin al-As su suka ce ai mun zalunce ka in mun furuci da cewa kai amirul mu'minin mu har muka zo muka yaƙe ka ai mun zalunce ka rubuta Ali bin Abi Talib ne ka sai na share amirul mu'minin kamar yadda na share rasulullah to in kun ce wannan ba haka ba ne ko kun yi jayayya ba ku ce amma ya da ya share rasulullah ko kuma in ce da mutum manzo Allah ya share rasulullah a sunansa ya tashi a rasulullah me yasa yanzu shi da ya share amirul mu'minin ya tashi amirul mu'minin sai suka ce hadhihi laka kharajta minha to wannan gare ka ne ka fita daga wannan ka fita wato wannan sun ga cewa ainihin wannan annan ruwa da yake ina kawo muku ruwaya ne kawai kamar yadda yake amma dai a yadda aka sani bisa kisa har kuka suka yi sai suka shiga kuka da yawa sai suna cewa wallahi mun yi kuskure da yawa sai suka taso daga bangaren hawa da suka dawo bangaren ita ba masu ce to yanzu idan dai share rasulullah a cikin muhammadu bin abdullah bai share manzanci da gare shi ba to ya share amirul mu'minin ya share manzanci da gare shi ba sai suka shiga kuka da yawa sai suka ba ka ce wannan ka fita to ya ce inda ku kuma kuka ce na yi shakka a kan kaina inda na ce ma masu hukunci biyu ɗin nan ku duba idan Muawiya ne ya fi cancanta da wannan al'amari ku tabbatar da shi in ni ne ku tabbatar da ni suka ga cewa ai kai shakka ke to idan wannan abin da ne ba shakka ne da gare ni na yi musu insafi ne, insafi shine ainihin muna ce, muna ce ma nasiha haka nan, muna ce ma adalci haka nan, don asalin kalmar daga nisf, nisf, nisf shine rabi. Idan da kai magana da mutum, adalci shine ku raba da ni, rabi na ka rabi na sa, ba ka tsora kanka domin shi ba. Shi yasa daga nan aka sami nasab, nasab yana nufin adalci, nisf yana nufin rabi, amma asalin kalmar da ɗaya domin ainihin balance kenan, an yi daidaita ɗaya bai fi ɗaya, nan rabi nan rabi ɗaya bai fi ɗaya ba, mai aka yi kenan raba daidai ba, an yi adalci ma nan. Idan za a raba abu tsakanin mutum biyu sai aka raba daidai, mai aka yi, an yi adalci, ba ƙwaro wani ba ke to shi ne ma'ana. Saboda haka insafi shi ne muna cin nasiha kan, saboda haka yi musu nasiha ne, na yi musu adalci ne, ya zama mun yi daidai a gaban hukumci. Shi yasa ne kuma ai kun san Allah ta'ala a cikin littafinsa ya ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Wannan Allah ta'ala ya ce manzonsa ya faɗa ka, ya ce ka ce da su wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin, mu ko ku ɗayanmu na cikin shari'a ko yana cikin ɓata, wato in ma dai mu ko in ma mu ko ɗayan mu ƙasashe ne, ɗaya kuma yana cikin shari'a, in mu ne akan shari'a ko ɓatattu ne, in ku ne akan shari'a mu ɓatattu ne, to ba zai yiwu duk cikin mu zama na shari'a ba, alhali abinda muka faɗa ya bambanta ko. To yanzu wannan sai ya ce musu to wannan annabi ya shakka ne ko shi ne akan shari'a ko shi ne akan ɓatattu, ya ce kun ga wannan bai zama shakka ba, Allah ta'ala ya san annabinsa yana kan gaskiya ne. Amma ya ce ka ce musu ma ai mai shakkan ma ba annabi ne ba nan ba, wane ne mai shakka, in shakka ne wane ne ya shakka ke nan, ku gaya mini. Yawa saboda Allah ya faɗa ka ce da su wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin, to Allah ya yi shakka, Allah ya san annabinsa ne yana kan shari'a, amma ya ce ka ce musu da tsakaninmu da ku ɗayanmu na shari'a ne ɗaya na kan. To ni da na ce yanzu in mu'awai ne ya fi cancanta da shi a bashi, in ne na fi cancanta da shi, ai ba shakka ba. Sai suka ce hadhihi laka, wannan ma na kafita ta wannan, ka yi wannan naka, wannan ya yi. Sun ga wannan in sun ce ya yi shakkan shi ya fi cancanta a wannan magana, to sun ce ma Allah yana shakkan annabin sa. Sai suka ce a wannan fa kafita. Ya ce inda kuma kuka ce na sa hukunci ga wani ba ni ba, kuma ni a wurin ku ne na fi sauran mutane iya hukunci, to wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ya sanya mahu hukunci, ya mika hukunci ya zuwa ga Sa'ad ranan Banu Quraiza, kuma alhali manzo Allah shine ahkamun nas. Alkuma Allah ta'ala yana cewa laqad kana lakum fihim wa laqad kana lakum fihim uswatun hasana, wannan dangane da mutane Ibrahim, kuma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, to kuma kuna da kyakkyawan misali daga wajen manzo Allah. To kan gani manzo Allah ma ya sa Sa'ad, Sa'ad bin Mu'az ya hukunci tsakaninsa da Banu Quraiza. Abul Hasan ma an san kissa din, ya nuna cewa manzon Allah ne ya ce su su zaɓi wanda zai hukunci, su suka zaɓi Sa'ad. Lokacin Sa'ad yana jinya, yana kwance a asibiti, lokacin asibitin an ce ana ce mishi Rumdan Rufaida, wata wanda ta samu shi a nan magani wanda aka ji ciwo ta kai rika masu magani, akwai rumfan kusa da masallaci a duk, to aka ɗauko shi a gadon jinya, mutane suka ɗauko shi a kabaɗa kamar makara, aka zo da shi aka aji, kuma raunin da aka yi mishi ranar handa ba wanda za a rayu ba ne, ko daga yi batun ciwon ajali ne. Ai ya ce musu to kun san yanzu ba ni da wani sha'awa in yi zalunci mutum na kusa muku, suka ce kun yadda ya wuri kun zai suka sun yadda ya musu hukunci, to sai yanke hukunci tsakanin su da manzon Allah Sa'ad bin Mu'az shine alƙali ka gani ma to ya fi annabi iya alƙalanci ne yace to da wannan nayi koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ya ce da farkan rukun bi rasulullahi uswatun hasana to nayi koyi da annabi ne su gace hadhihi laka bi hujjatina wannan ka taba huja akan mu wannan gare ka ne wannan bayan su ya an wargaza musu sun ce wannan kai yayi lele yace inda kuma kuka ce na hukumta mutane a addinin Allah to wannan shi ya shafi hudubanmu da muka karanta da suke cewa wannan ainihin ɓangaren da shi sharifa bai ya ɗauko inna lam nuhakkimin rijala wa inna ma hakamnal qur'ana shi kawai ya ɗauko mana kun ga wancan maganan duk an tsallake to daidai nan ne ya ɗauko sai ya ce to inda kuka ce na hukumta mutane a addinin Allah to yace fa ma hakamtu rijala ba hukumta mazaje ba hukumta mutane wa inna ma hakamtu kalamal rabbi alladhi ja'alahu Allahu hakaman bayna ahli nace yace nasa ni ba muni da ma hukumta mutane bane na hukumta littafin Allah ne ma'ana na mai shi hukunci shi muka hukumtar ma'ana muka ce mana hukunci kar a ce ana toman shi ana kawai da hukunci shi aka ba hukunci ma'ana domin kuma yace na ba da hukunci ne ga zancen Allah ce kalamun rabb alladhi ja'alahu hakaman bayna wanda yasa shi ya zama hukunci tsakanin mutane kuma wa qad hakamallahu ar-rijala fi ta'ir Allah ta'ala ya hukumta mutane a tsuntsu Allah ta'ala ya sa mutane su hukunci dangane da tsuntsaye yace wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yakum bihi zawa adlin minkum suratul ma'idah wannan ainihin da yake kwale ke ba mahallin shi ba ne amma an san magana ɗin ainihin Allah ta'ala ya ce zai jarabta mutane da wani abu na farauta duk wanda ya ihrami da haji kar ya kashe farauta amma wanda ya kashe kar ya kashe tsuntsu ko dabban da ke dabi'a kan tudu amma na ruwa ba komi kamar kifi in ya kama kifi a ruwa ba komi amma na tudu da na iska tsuntsu ke duna shi ma na tudu ne to ban da shi amma in ya kama na ruwa ko tsuntsun ne ma in a ruwa ya kama shi tsuntsun ruwa ne to ba damuwa amma na tudu ba a kama to sai ce to wanda duk ya kashe tsuntsu to ya ba da sakamakon shigen abin da ya kashe wanda ya kama da tsuntsu ya ce to kuma ya hukumu bihi zawa adalin mutum biyu ma'abota arziki a cikin su za su hukunci su dubi tsuntsun da ya kashe su duba su ga wani ne a cikin dabbobin gida ya fi kama da wannan tsuntsu za ka buka sun daɗe sun ta surutu a kan idan mutum ya kashe nau'in tsuntsu kaza zai ba ana duba wata inda suka yi kama ne wani sai ka ga tsuntsun ɗan ƙarami sai a ce raƙumi zai bayar saboda wannan tsuntsun na da dogon wuya saboda haka ya yi kama da raƙumi kenan sai a ce wanda ya kashe wannan tsuntsun ya biya da raƙumi kuma sai ka ga wani jibgeyyen tsuntsu ka tsammaci za a ce a kashe a biya da raƙumi sai a ce a biya da akuya sai a ce kazan shi ya yi kama da akuya to zuwa suke hukunci zawa adilin minku Allah ta'ala ne ce a sami waɗansu su hukunci bai ce duk wanda ya kashe tsuntsu ka za a ba da kaza wanda ka sai ce a sami masu mutane biyu masu adalci su hukunta su hukunci wannan tsuntsun wanda wani gidabban gida za a biya dabbobin gidan da masu ne an'am din raƙuma shanu awaki da tumaki su ne to ne ciki da cikin su ne za a baya amma duk wanda ya kashe wata dabba sai a ne to wannan ta yi kama da ni sai a duba su a cikin wa'innan dabbobin jinsu guda hudu wanne ne kama da wannan tsuntsu to waye wannan hukunci yake wannan hukunci mutane kuma waye ce su hukunci Allah kaga Allah ta'ala ya sa mutane sai hukunci kenan ko yawa. To yace to kun ga akan tsuntsu Allah ta'ala ya ce mutane su hukunci. Yace fadi ma'ul muslimina azamu min dabit ayat. Kun ga yace jini na musulmi ya fi daukaka da birbishin jinin tsuntsu wanda aka ce in kashi tsuntsu ka biya ka. To kuma yanzu an ce to balanta na kisan mutum nana karin jinin na musulmi zamu. Suka ji wani suka ce hadihi laka bi hujjatina, to wannan ma gare ka ne akan hujjan mu, to kara ki mana hujjan wannan yayi. To wannan shi ne ainihin dogon maganan mu. Duk wannan maganan inda kuka wannan huduban nan gaba ɗaya a kan kodi ke na zura ƙarshen magana Sharifu Radi ya kawo wani maganan mai jona ba ta ƙarfi ya nuna ya jona ba, don ƙarshen maganan sai zama ba kamar bai dara ci gaban farkon maganan ba. Yadda yake a bisa al'adar sai wani lokaci ka ɗauko magana ne ɗauko magana ne sai ya haɗa da sai ka ɗauka magana ɗaya ne nan ko tsakani da tazara, don haka ƙarshen maganar bai kama da farkonsa. Amma farkonsa wannan abinda Amirul Mu'minin ya faɗa ne a Naharwa. To wannan kenan, wannan za mu komo gare shi tunda shi ne ainihin ya shafi karatun wannan hukumta mutane ɗin wanda shi ne kawai aka kawo wannan hukumta. Amma za mu ci gaba da sauran ababin sharhi. Ya ce inda kuma kuka iya cewa a ranar basara kayi rabo, Allah ya baka nasara akan ashabul jama'a sai ka raba kayan faɗa kawai, ka hana na hana ya ce na raba wawure ke na magana da ce inda kuka ce a ranar basara bayan Allah ya bani nasara akan ashabul jama'a sai na raba muku kayan faɗa kawai, na hana muku mata da yara. To ya ce ai ta goma shi ne nema mutanen basara, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yema mutanen Makka ta goma shi. Ko ba lura ba manzo Allah da ya shiga Makka da ya ci Makka yayi ya fille wayan wayanda suka yake shi sai ce sun ɗauka za a fille masu waya ne mai ce da su in za a bufa an tuntura ka ɗaya musu ta goma shi. Ya ce to ma mu musu da na yi musu na mutanen ƙasar ta goma shi ne game da wanzu Allah ta goma mutanen Makka ta goma shi. To kuma ya ce in ma za mu kama maƙin mu da laifi, to me zai sa mu kama ƙarami da laifin babu? In ma abin mu ce mun kama wani da ya yi mana laifi mu hukunta shi, da yana roma da ɗansa ƙarami ya yi mana mene ce? Ɗan ma ya yi mana laifi? Idan uba ya je laifi sai kuma a za a kama yaro? Kuma ya ce bayan wannan wane ne yake son in aka raba mata ɗin, wa yake son Aisha ya zama cikin rabonsa? Suka ce wannan ma hujjanka ta hujja ne a gare ka ne a kanmu ka fita. Don wannan ya faru tun ma a basara ɗin da suka tun a nan sun musanta mashi. Suka ce ya za a yi min yaƙi ba gani mu? Ya ce a kayan faɗa da aka zo aka yaƙi mu da shi a fagen fama, to wannan ne gani. Amma gidajensu da gonakinsu da dukiyoyinsu na magadansu suka ce bayi fa? Ya ce ya ga musu ce ai yaƙi na ɗaukan bayi tsakanin musulmi da kafirai ne, waɗannan musulmi ne ba ɗaukan ba. Wannan kuma hukuncin shi ne hukuncin da umar ɗan haɗari domin Abubakar lokacin da yake halifa ya yaƙi musulmi ya kama su ya bauta, Umar ya musanta mashi tun yana ya ce ya za a bautar da musulmi. Ya ce aina ci su a yaƙi? Ya ce ko ka ci su a yaƙi? Ai musulmi ne ba a bautar da su. Ya ce a shi a haƙƙin zara sai ya bautar da su. Umar yana zama halifa ya ce ku tafi da ma ku ba yi ba. An ce Mamun ya kafa ma wasu hujja a fice da suka ce wai annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati shaykhain ba. Wai annabi ya faɗa ka sai ya ce to hadisi ko idan ingantacce ne ko kuma ba ingantacce ba, wannan hadisi ba ingantacce ba, tunda a nan kaga in an ce kai koyi da sunnan Abubakar da Umar to anan wa musulmin za ka dauka in ka dauki na umuru ka saba mana abu ba in ka dauki na abu ka ka saba wa umuru to wanne za ka dauka kaga duk kuma annabi ya ce ka bi sunnan sa to yi ce kaga sai da su dai da mamu ne gaya malamai haka nan suka yi shiru suka ce yaushe ka zama shi'a izan yi musulmi wannan wani kisa ne daban wato wani da zaran ka faɗa mutum gaskiya ji ta fita fes sai ce halaka shi ai ko kuma zai aiba ta kai ne da faɗan gaskiya gaskiya ta fita fes ta ratsa shi sai ce halaka shi ai sai ka ce musa e kaga kai maka itirabi da cewa shi ai ne gaskiya ke ko wannan ainihin cikin abin da Amir Umar a ranar jama'a da ya ce musu to in kun ci a ɗauki a kama mata da 'ya'ya a matsayin bayi wane ne yake son Aisha ta zama cikin rabonsa sai suka ce subhanallah subhanallah a ranar jama'a suka ce subhanallah sai ya zama ya ce ainihin takuba da sulaka da garkuwoyi wanda aka zo aka yaƙe su da su in a fagen fama to wannan uku ka ɗiba shi ne gari amma gidajensu a gari da gonakinsu da matansu da 'ya'yansu ba ruwa wannan kuma shi ne hukunci kamar yadda Amir Umar ya koyar cewa a tsakanin musulmi da musulmi aka yaƙi ba a ɗaukar bawa ba a bautar da musulmi to kuma har ma ainihin manzo Allah ma yayi makafare mata goma shi na Makka ba suna da hukunci akan su yayi musu da goma shi gaswar Banil Mustalaq a tarihi aka ji aka yaki mai Banil Mustalaq aka kamo su wasu suka gudu wasu aka kamo su aka raba ganima sai aka ba manzo Allah daga cikin ganima aka ba shi wata mata a matsayin kuya sai ce mata in kin ga dama kina iya koma abinda dama nake ta buri tuntuni ai yayi daidai sai ta auri manzo Allah da ta auri manzo Allah sauran mutane suka ce a surukan annabi za mu bautar da surukan annabi duk sai suka ce duk to su kuma can mutane da suka ce ai gashi manzo Allah ma ya auri 'yar shugabansu kuma ma duk an saki wanda aka kama duk sai suka daddawa duk sai suka musulunta to ka gani to tun da ta goma shin sai ya zama alkhairi aƙalla na Banil Mustalaq to shi kenan wannan kun ga ya ce to ta goma shi annabi ya yi ma kafiran Makka to ina gari ni na yi ma 'yan uwanmu ne musulmi sannan kuma in ma za mu kama maƙi da laifi ina romo da ɗansa wato da ai ce ƙaddara shi maƙi ya yi laifi shi ya zo ya kima ya samu ji mu kama ɗansa kuma bauta shi kuma ya mana ne sai suka ce lalle wannan kafita to sai magana ta ƙarshe inda kuka ce na ni wasiyi ne kuma na tozarta wasicci ne na tozarta wasiyya ne ku ne kuka yi butulci kuka tilasta mini karɓan wannan al'amari kuma kuka cire al'amarin a hannuna wato kun san abin da shi ne wasiyin manzo Allah to wasiyin manzo Allah wane ne wasiyin manzo Allah ku gaya mini Ali bin Abi Talib wasiyi din nan ta wajen Allah da manzansa wane ne wasi a wasiin annabi a wajen Allah ko ga mini wane ne wasiin annabi a wajen annabi yawa to wannan ke to a wajen mutane fa mutanen gari da dattawan gari tambaya wane ne suka bi Ali to waye ne bi Allah ko annabi ko ga ni Allah ne ya bi ko annabi na iya tambayan ko waye manzo Allah Muhammadu dan Abdullah to in mutane ba su yarda shi manzo Allah bane sai tashi a manzo saboda haka Ali ne wasi in baka yarda ba bai tashi a wasi ba business ɗinka ne kuma kaje ka gaya ma Allah labari gobe kiyama inda mutane abin da yake shige musu duhu ke wai ya za a yi Allah ya umarci manzansa ya ce wannan ne magana sai zama kun ba ba an ce muku Allah yana tilasta mutane ne ai an gwada su ne ya rage musu bi ko su bi ko kar su bi ruwansu da Allah ya turo annabi kowa ne ya imani da shi to sai ya tashi a annabi ko yanzu zancen nan da muke yi da a doron ƙasa musulmi suka fi yawa an nunnunka su to sai zama addininsu ba gaskiya ba ne saboda majority ba su yi musulunci su mutane ba su gane wannan abin mamaki hankali ya kamata ya nuna maka cewa abin da yake gaskiya shi ne gaskiya an yarda ko ba yarda ba yarda da abu ne mai shi gaskiya ba hatta rashin yarda da shi ya koma da shi ƙarya tambaya shi gaskiya ne eh yana nan a gaskiyarsa ƙarya kun fa in majority suka yarda da ƙarya ta zama gaskiya ko jiya ina mun bari nake cewa in haka ne in jama'a suka yawa akan abu suna batun cewa wannan ɗan taimiya yake faɗin cewa wannan hadisi ya inganta cewa ko da su sun ci hasan ne ya faɗa amma an ji murya ne a sama tana cewa qutila khairu khalqillahi ba'da rasulillah an kashe fiyayyen halittar Allah bayan ga manzon Allah to sai ce wannan hadisi ya inganta min haisul isnad da an wani duk cikin su amintattu ne ya tabbata hadisi ya inganta to amma mattanin ya za a ce Ali ne khairu khalqillahi ba'da rasul wai alhali yadda da cewa da wani abokar da Umar wasu suka fi kowa a wannan al'umman baya ga annabi wai ce ittifaqin musulmi akan shi da yardi imaninsu da wannan ya fi imaninsu da mizani da sirada to fal yakun ma da gaske ne abin da ya faɗi tambaya ashe imanin musulmi da abu she mai shi gaskiya in imanin mutane da abu she mai shi gaskiya to kiristoci sun ce ubangiji uku a ɗaya ne ashe ya zama uku a ɗaya kuma sun fi musulmi yawa to kuma ahlus sunna wal jama'a tun da sun fi shi afi ahlul baiti yawa kaga su ne akan gaskiya ana gane gaskiya da yawa ne ko da karanci ana akwai ma'aunin gane gaskiya ne sunan da gaskiya ga ma'aunin gane ta ya inganta daga haka ya zo daga wajen Allah daga wajen manzo sai to shine daidai bale kun ba haka amma al'umman musulmi mafi yawa haka suka yarda oho ko dubba su yadda bai nana a daidai to kaga shi in shi ne ke ce musu to kuma har Allah Amir mun ne kafa masa wani hujja ya ce wa laysa alal awsiya'i addu'a'u ila anfusihim yawa bai hau kan awsiya wannan aga wannan wani darasi ne muhimmi bai hau kan awsiya su kira ya zuwa ga kansu innama yab'athul يبعث الأنبياء عليهم السلام ويدعون إلى أنفسهم سو النبا سو الله أكن أيكو سو سكرا يزوى كرف شيء النبي شيء كرا يزوى يزوى كايش أزوى إيمان بيش أما وسي بايو بيهاو كان وسي كرا يزوى كايش النبي شيء نديش أزوى إيمان بيش سبب مني شيء الله أكو أما وسي بايو وأمال وسيو kuma dalulun alaihi shi wasi an nunar da shi
annabi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da yazo, wane ne yace mana shi annabi ne? Ina tambayan ku, yau shi yace shi annabi ne? Sai aka zo aka ce ina hujjanka? Ko in annabi yazo yace jama'a ku zo ku bi ni, ya kai abi fae ne ai Allah na yakuni, ina hujjanka? Ko to amma idan yace to baya na abi wannan, to shi wannan ayan gama, in ka yadda shi annabi ne wa zaka bi? Yawwa an gama. Shi wasi ba zai kira kan shi ba, yace shi wasi madlul ne. Wa amma alwasi fa madlulun alai, shi wasi ana nuna shi, wato shi annabin da aka tuhu shike nuna mustaghnin an du'a ila nafsi, ya wadata ga kira kansa, tunda annabi ya ce abi shi ya rage, in ka bi shi ka bi wani? Ka bi annabi. In ka bi annabi ka bi wani? Ka bi annabi. Sai aka ba sai ya ce abi shi, in ce ku annabi ya ce abi shi, to ya rage maka ku, ko ka bi ko ka bi, an ga. Saboda kai shi mustaghnin an du'a ila nafsi, ya ga waya wadata ga bari kira kansa, saboda annabi ya nuna shi. وذلك لمن آمن بالله ورسوله, wannan ya rage mu wanda ya imani da Allah da manzonsa, shi sai ya ce waye wasi ya yi annabi, ya yarda da Allah, ya yarda da annabi, annabi kuma ya ce ga wanda zai za a bi sai ya bi shi. Wala qala Allah ta'ala, Allah ta'ala kuma ya ce walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, me Allah ya ce walillahi alal nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, falau ta Allah ta'ala ce ga Allah akan mutane, ma'ana wannan Allah ya dora akan mutane, me ya dora musu hijjul baiti hajjanta daki, wane aka dora ma man istata'a ilayhi sabila, cikin mutane alal nas din nan, annas ba kullun nas ba, man istata'a ilayhi sabila, to sai ya ce falau tarakan na falau tarakan nasul hajja lam yakunul baiti liyakfura bitarkihim iya, idan duk mutane ba Allah ya ce a ji haji ba, to duk mutane ba su ji haji ba, to ba su ji ɗakin Allah sun haji, to ɗakin ya kafirta? Ga ba lura ba, yanzu idan duk mutane ba su yi haji ba, ɗakin Allah ya kafirta kenan? A ce ba Allah ya ce a haji ce ne, to gashi kuma ba a zo maka hajin ba, ka zama kafir. Idan mutane ba su haji haji ba, ba su hajinci ɗakin Allah ba, ɗakin Allah ne ya laifi ko su? Yawwa, walakin kanu yakfuruna bi tarkihim li anna Allah qad nasabahu lahum alama, amma su mutane ne za su kafirta da barin ɗakin Allah, domin Allah ya riga ya kafa musu shi a matsayin alami, ya ce ga ɗakina nan ku je na, to idan suka ba su je ba, ba ɗakin bai kafirta ba, amma su suka kafirta. Wakadhalika nasabani alama haythu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, haka ni ma Allah ya kafa ni a matsayin alalami, inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace da ni ya ali anta minni bi manzilati haruna min musa wa anta minni bi manzilati alkabati tuta wala taati, yace ya ali kai a waje na kamar matsayin ka kamar na harun ne ga musa, kuma kai a waje na kamar matsayin ka kamar na ka'aba ne, ana zuwa gare ka ne ba kai kake zuwa ba. Wato kai yanzu aka ce Allah ya rubuta maka haji, sai ka ce ɗakin ya zo mana ya hajjace ni, ba ka ji haji ba, me yasa shi ɗakin Allah ɗin da ya kewaye zai zo maka ɗawai? Ya ce dama Allah ya rubuta maka hajjace ka, shi ne kaje, to idan ɗakin ya zo kewaye ka, wane ne ya zama, wane ne aka wajabta mai ba wane ke, kaga ɗakin an ɗora musu ya bi ka, kaga su mutane haka suke yi birki da al'amari, sai suka ɗauka in ba a bi Ali ba ya tashi a matsayinsa, ko ka bi Ali ko kar ka bi Ali, annabi shi ya ce ka bi ka tsira, in kuma ba ka bi shi ba ka halaka.
ko kai waye kuma an gwada ka ne da sannan insha Allah wajen karshen tafsiri za mu kawo wani abu da ya kama da wannan mutane sun dauka waya za a yi ne Allah ya gwada mutane zuma basu kasa cin jaraba ba mutane ne ba yanzu akai in akai jarabawa a jami'a kowa sai samu first class ba a fele idan aka zo aka jaraba na taba ku labarin wani teacher lokacin mana karatu amma bai koyar da ajinmu ba amma dai ya koyar a sub dinmu wani musulmi misali ana ce mashi Abdulkadir bai cika gani ba sai dan kyallar ido haka in an jarabawa shi makinsa 100 bisa 100 ne ko kuma sifir in ya kyallar ido ya ga ka iya rubutu sai mi'a faukar mi'a sai kawai zo idan ko kai ga duka jagajin rubutu sai samu ka sifir shi bacinsa mi'a faukar mi'a au sifir wani dan ajin bai iya karatu ba yana ta jin tsoron arabiya yake koyarwa bai iya arabiya ba kuma yana ta jin tsoron ya ce tuya za a yi gashi za a yi jarabawa ya je samu wani littafi ya haddace wani shafi da ya zo ya rubuta da ya haka ya gaba ne a fokal ne idan aka jarabawa gaba ɗaya kowa ya ci 100 bisa 100 ya zama mene ya zama jarabawa ba bukatar ma a je saboda ko ka je ko ba ka je masu ɗinka 100 bisa 100 to su mutane haka suka ce duk sahabbai duk kowa ya ci 100 bisa 100 ɗan cika su ba wanda ya sami ko 70 ba sai la ma me abokan ashabu ajmai radiyallahu ko wai dari da sai dai kuma dai ne wani dari da sai ya aya ta shi a jarabawa ko kaga su ba jaraba su ba ba bai kamata ba inda haka ne ma bai kamata Allah ya halice su in kuma ya halice su ya kamata ya halice su a aljanna ne tunda ba su fuskanci gwaji ba ballanta na a san mai daraja da mai fato ba bukata akwai bukata a halice su matan farko ko a sa musu gwaji mala'iku an sa musu gwaji ne haka ba wuta ba a aljanna gare su amma wannan an gwada su in ka ce mana a lokacin da suka ga annabi zuwa su gwaji ba ka da hankali don ka nuna kai mahaukaci ne ba ka sabi da kake ba don ka san abin maganar kake ya saba ma hankali ba zai zama ilimi ba gashi alkurani zahiri ya nuna ana gwada mutane ne wani abin kirki ya sami daraja babba wani abin tsaya ya sauya wani ya zama bayyana amma kai kace la kowane ya ce daidai wani da kowane ainihin masumi ne duk cikinsu a hali ha masumi ana gwada su ka ce su wannan ba jarawa sun su riga sun cika to shi kenan to wannan sai ya ce to kun gani tunda ainihin ni Allah manzo Allah ya nasabta ni a matsayin alani yace misali na kaman Ka'aba da za a zo gari ne ba ni zan ce kai saboda ka mutane za su ce annabi kai gabatar musu zo in ba su zo ba ruwan su ba shine zai ce a zo gari shi saboda ya ba ya bukatun wannan saboda min annabi ya ce ga wanda zaka an gama in ka yarda shi annabi kaidan Allah ka yarda shi annabi ne to ga wanda zaka su mutane abin da ya shige musu duhu mai mai yasa ba a yi haka nan ba ce kuma ana gwada mutane ba ne da ba abin shi ba sai ya zama ya tashi a wasi in haka ne wanda ba su bi annabi ba ya tashi annabi ke bauta wa Allah ne mai sheshi ubangiji imani da annabi ne mai sheshi annabi ko kai imani da annabi ko baka imani da annabi shi menene annabi an gaba ko ka saba ma annabi ko ka bi shi yana nan annabi in an saba ma annabi laifin annabi ne in an saba ma Allah Allah ne ya laifi to ya ce maka yanzu kamar misalin hajji na wallahi alal nas hajjul bait man istara ilayhi sabila wanda amma zal da amirul mu'minin ne ba in ba a je hajji ba Ka'aba ta yi laifi saboda Allah ya ce a je haji ya alamta ya ba ya kaba alamta to yace shi ma kamar manzo Allah ya misalta shi da Ka'aba anta minni bi manzalati harun min musa wa anta minni bi manzalati al ka'aba tu'ta wala ta'ti ana zuwa gare ka ne kai baka zuwa gare sai suka ce hadhihi laka bi hujjatina wa buna sai suka ce wannan gare ka ne da hujja wato ka buge mu anan mun yadda saboda haka yanzu tsaye ne sai suka koma suka ta wato ya a lokacin an ce a lokacin da Amiru ne yake fadan wayannan hujjoji ɗaya bayan ɗaya in ya faɗa wa in sai su fashe da kuka su ya dai kai dai dai sai su koma bangare wannan sai sa hawariji su 18,000 suna ta ballowa suna ta dawowa suna ta dawo suna ta dawo tun ba ma da lokacin da Amiru ne ya ga musu batun share manzo Allah da ya share Rasulullah da sunan shi yace in dai Rasulullah da ya share Rasulullah bai tashi a manzo Allah ba ne da na share Amiru ne ban zama Amiru kuma bugu da ƙari manzo Allah yayi murmushi yace kai maza a kira ka ga irin wannan zaka yarda sai suka ce shi ma abin mu'amur ga an faɗa ma zai faru ko sai kuka sai suka shiga koma to cikin 18,000 din nan 14 sai suka koma bangare sauran 4,000 suka ce wallahi an kuka kare kare shi ya cigaba da magana ba za a same mu ko dai ba duk za mu bishi saboda haka kawai mai ake jira ne aka ce kawai a yi masu ruwan kibo wallahi aka tsaya yana da yana mana kafa mana hujja duk ƙarshe sun mun koma mun bishi to sauran 4,000 ya yi duk da aka yi masa nasiha suka ce ina su ne suka yi ƙeshi akwai wani kuɗin ba da muka karanta ni na biyu lako ya fara da wani ina gargaɗin da kun ku zama gawawwakinku za a shekara a tsakanin wa'annan itatuwan da biyu ne a gefen kogi shiga itatuwan da biyu ne ce kar a zama gawawwaki a kwazo don ne an riga an gama shi gawawwakin su ko su suka yaƙi din haka suka yaƙi din kuma duk aka kashe su kamar yadda ya ce ma mutanensa ku miƙe yaƙe su da su ko musu yi rabon kiwo ya ce kiban nan saƙonnin waɗannan mutane ne zuwa gare ku yanzu ku miƙe ku yaƙe su wallahi ba za a kashe 10 a cikin ku kuma wallahi 10 ba su tsira a cikin su sai ya kasance haka sai zama a cikin jama'a Amiru ne an kashe 9 a wani ƙauli 7 a cikin kuma su hawariji 9 suka tsira wannan ba wani ƙauli 9 suka tsira to sauran da aka gama kashewa ya san adadin gawawwakin har aka ce duba ba gawan zusu da ya hankalinsa ya tashi aka yi ta neman gawawwaki ba ga zusu sai ya ce a yanka mashi itatuwa yan karare guntattaki guda adadin mutane 4,000 sai in an jawo gawa sai wurga in an jawo sai wurga karan shi ya zama sai wala kwana ɗaya ya ce lalle a duba aka yi tudu ba ya ce wallahi ma ka zarto wala ku duba a kawo min alfadaran annabi ya sa sulken annabi ya hau alfadaran annabi ya dunga kira bai ga gawan wannan ba ga kara ɗaya a hannunsa zuwa can sai wani ya ga duhu-duhu a ruwa sai ya ga gawa ya jawo sai ga zo su raya sai Amiru mai gashi ya zo sai Amiru mai ya kabbara duk suka yi kabbara ya faɗo ya sujada shine wannan rusu daya wanda Umaru ya rika cewa ba a bani izini in fille mishi ba ya ce in shine ba kai za ka fille mishi ba sannan kuma manzo Allah ya ce khairu khalqillahi ba'da rasulillahi shi zai cire shi zai kashe shi to shine nan da aka ji aka gaya ma Aisha aka ce lokacin kafin nan Amr bin al-As ya rubuta mata takarda ya ce ya gamu da zusu daya a Iskandariya ya kuma kashe shi sai shi ita ta san manzo Allah ya ce khairu khalqillahi ba'di shi zai kashe ya shi mu ce yanzu Amr bin al-As shi khairu khalqillahi ba'da rasulullah yana da shi ko an yabo zai zama to shikenan sai ga shi a labari yanzu an kashe zusu daya a ta ce wa ya kashe shi aka ce Ali ta ce ya bangwani ya zama dole ko da maki in kai na ji manzo Allah ya ce khairu halikin lahi ba'ada rasulullah shi zai kashe shi to shine
kun sai zama wannan wannan duk wa'azin da akai musu duk Allah da hujjojin nan bai wadatar ba da suka ga cewa za a buge su duk da hujja duk za su bin sai suka ci kawai suka kauran suka yi ba su 4000
wannan ka duba ihtijaj amma akwai wannan ihtijaj din ya kawo wannan wannan na ihtijaj din muka karanta to idan ka idan mutum ya gane wannan ruwayan da muka karanta zai bayyana mashi a sarari wannan karatun da muka yi na Nahjul Balagha din wani bangare ne na hujjojin da Amirul Mu'minin ne kafa akan Khawarij wani bangare guda ɗaya nan mai kawo na cewa inda suka ce ka hukunta mutane kuma suka jirge shi akan mai yasa ya sa ajali ok mun karanta batun ajali kuwa sun sun daga cikin abubuwan da suka ce mishi mai yasa to ya sa ajali anan bai kawo watan ajali ba amma mun faɗi jiya muna magana a dangane da maktabin Amirul Mu'minin baɗi cewa ya asifin ya ja ya daɗe ya bar lokaci mai tsawo ko mutane su hankalta shi ma ajalin da ya sa lokacin da bai gaggauta masu ba don yana cikin karatun shi hudu ba ɗin nan bai kawo ba a shari ya faɗi dalilin da ya sa ba a yi shi nan da nan aka gama ba sai ya ba da lokaci don mutane su hankalta ranar za ka ga dalilin da ya sa kuma ya kawo ya ba abin lokaci wannan sai ya zama duka ya tunkuɗe shubuhohin da suka sa ya ce masu da'awanku da kuka ce wannan mun kawo kan mun dawo kan sharhin da wannan hutuban da muke da'awanku na cewa mun takimin mutane inna da'awakum alayya bi takimin rijal ghayru sahiha da wanda kuka yi cewa ni na hukumtar da mutane ne ba daidai bane yace inna lam nuhakkima rijal inna lam nuhakkima rijala wa innama hakkamnal qur'ana mu ba mu hukumtar na fata za gane kalmar hukumtarwa hukumtarwa shine aje shi a matsayin mai hukunci ba hukumta shi ba idan aka ce a hukumtar da shi ko a hukum an sa shi ya zama mai hukunci amma aka ce a hukumta shi me yake nufi a hukumta aka ce a hukumta shi ana tuhumar sa ke aka ce a hukumtar da shi a sa shi ya hukunci wa za mu hukuntar a kanmu ma'ana wa zai ma za mu ajiye mana alƙalanci in muka ce wa za mu hukumta waye laifi kenan ko wanda za a kai shi gaba ko ba ka nan bane ko wasan bata yi ba larabcin ya yi daidai in aka ce an hukumtar ma'ana an sa shi mai hukunci an ce an hukumta ainihin an tome shi kenan an ce ya yi laifi an masa hukunci to nan ainihin abin da yake cewa to bamu lam nu hakima rijala bamu hukumtar da mutane ba wace bamu sa mutane zan masu hukunci ba wa innama hakamnal qur'an mun hukumtar da littafin Allah ne muka ce shi ne mai hukunci wa hadha alquran innama huwa khattun masturun bayna daffatayn shi wannan alqur'ani rubutu ne tsakanin bangaye biyu layan duk bilisa baya furuci da harshe in ka aje alqur'ani sai ka je yana magana ko kuma in ka karanta aya sai ya maka tafsiri ya gaya maka ci kaji ma'ana ta kaji inda aka saukar da ni kaji akan wa aka saukar da ni suwa suke magana suke fasara wala budda lahu min mufassirin wa tarjaman ba makawa ga alqur'ani yana da mai fassara shi da mai masa tarjama kamar shine shi ko da yake yanzu kalmar tarjama ana amfani da shi a wajen juya kalma ne ko da yake da Hausa suna ce ma juya luga suna ce mishi fasar sai a ce a fasara da Hausa alhali an yi magana da wani harshe ne kamar ai magana da Larabci a fasara Larabci suke ce ma wannan tafsiri tafsiri yana nufin ƙarin bayani ne yayi to shi tafsiri abinda yake yana kokarin a bayyana menene ayan alqur'ani ke cewa in ma ka karanta shi alqur'ani ba yana magana ba ne rubutu ne idan aka karanta shi idan aka karanta shi to me yake nufi to la budda lahu min mufassir la budda ya zama yana da mai fassara shi wa tarjaman da mai tarjama duk muna cewa la wasu muna ce mishi fassara shi to wa innama yandiku anhur rijal mutane ne ke furuci da tarjama gabarin shi alquran shi su suke cewa alquranin ya ce kaza ne alquranin ya ce kaza ne to anan ne kuma kaga tunda alqurani yana bukatar mufassir da tarjama to ka lura da kyau wajen wane ne kake dauko fassarar ka don anan ne istihadha shi istawaza alaihim shaytan anan ne fa shaytan ya wasa da kwalon su al-aya tana nan amma sai a fassara ta yabta ta tashi amanan ta Allah ya ce kaza wani ya ce maka eh amma yana nufin kaza sai ya tashi amanan da aka so sai ta koma yanzu mutum yana karanta alqur'ani yana fahimtar wani abu daban to tunda labudda a fassara shi tunda labudda a fassara alqur'ani to tambaya tambaya tunda labudda akwai mai fassarawa annabi ya bar mana masu fassara mana su in suka yi fassara ba za su kuskure ba daidai za su idan ka ce mana a ya ce kitabun Allah wa sunnati ko wa sunnati rasuli hatta sunna ma sai an fasa don hadisi shi ma kamar yadda alqur'ani in hadisi ya bayani shi ma sai an fasa shi ma kalman rubuce kamar yanzu a hadisai ina yake yanzu kana jin annabi ne yana faɗa me ina kake samu hadisi yana rubuce a littafi to hadisi yana bukatar fassara shi shi ma yafi bukatar fassara saboda shi wani lokaci ma ba hadisi ba wani lokaci hadisi shi alqur'ani ba wani aya da wani mutum ya gaskata duk abin yadda su ta yadda Allah ya saukar to shi ne ka dauki a gwamta amma hadisi ba lalai ba wani lokaci hadisi wani lokaci an kirkiro ne saboda haka kaga shi ma yana bukatar mai fassara ke a ce alqur'ani da sunna in aka ce an bar maka su in annabi ya ce na bar muku kitabun Allah wa sunnati to in muka je lahira muka kaɗan da kitabun Allah muka karanta sunna muka ɓace muka je za mu sami Allah da hujja kan ɓacewa mu in shi ya bar mana abin da baya magana sai mutane suka fassara shi yadda suka fahimta sai suka yi kuskure ko suka sa tsare kaga shi kenan mun bace da hujja ke sai mu ji mu ce a taku akai a ji Allah akai kawai da mu da kai da annabi annabi kuma ce tawar mana kitabu wa sunna mun kuma karanta kitabu din ba mu gane muka je sunna kuma akai mana wani bayani mu shi ba mu gane ba shi muka abin da muka koyi to ba lafi ga da kai da mutum to tunda akwai bukatar tarjuma to dole zama akwai shi wani abin faɗin da yake ce masu ana asibiti ne yake cewa wannan alqur'anin da suka daga alqur'anin da baya magana amma ni ne in ji amiru mai ce ni ne alqur'ani mai magana nini alqur'anu natiq kuma fadin manzala aliyu ma alqur'an wal qur'anu ma ali kuma inda yasa fata su da cewa yarud yaduru na bil kitabi haythu da innahuma lan yaftarqa hatta yarda alayhir haw to suni tarjama suni mufass suni wanda fassarar su yayi daidai da muradin dukan amma idan haka nan ne kaga dole ya zama ka san wajen wa ka dauki fassara haka ma ka san ina ne ka samu ruwaya dole ne ya zama ka sai yace to su wane ne wa innama yandiku anhu rijal mutane ke suke furuci da alqur'ani kaga yanzu amma yace kuma to duk mutane tambaya kowa da kowa amsa ba sai kowa da kowa ba a lokacin shi amirul mu'minin shine mai furuci da alqur'ani shine ya kamata su saurara duk maganar sa qur'ani ne mai magana shine zai ce musu wannan daidai wannan ba daidai bane bisa yadda alqur'ani yake sai ce to tun da su wa'annan mutane su suka daga alqur'ani suka ce to a zo gare shi ko ba mu ne ya kamata ku mu zama bangaren zamu ce a tun da alqur'ani suka ce domin Allah ta'ala ya zarki masu kin a zo ga alqur'ani yake cewa yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum mu'ridu an kira su yazo ga littafin Allah din ya hukunci tsakanin su sai su sai ga wasu daga cikin su sun juya baya suna masu bijirewa su ba su yarda ainihin littafin Allah ya hukunci tsakanin su ya zama dole ne muka ansa musu tunda sun ce ga azo ga littafin Allah ma ya fassara ma'ana fa inda nazatu min shay'in urduhu ila Allah wa rasul kuma Allah ta'ala ya faɗa kan yace in kun yi jayayya akan wani abu ku koma yazo da shi yazo ga Allah da manzonsa sai kuma fassara yace to maida wa ga yazo ga Allah shine komawa ga alqur'ani ko kuma sai yace yace ku kaga yanzu kenan raddi yazo ga Allah da manzonsa a dunkule yana buƙatan tafsiri da bayani sai fassara shi yace farduhu ila Allah subhanahu an hakima bi kitabihi al-aziz radi yazo ga Allah ko ma da abin zai Allah shine musa da tabin sai hukunci warduhu ila rasuli an na'khudha bi sunnati radi shi ko ma da abin zai ga annabi manzo Allah shine mu dauki mai riko da sunnansa wani kan sifa kam da sai a ce wasu suna ba da fasaha wai ma'anan su ke muka ce to kanga amirul mu'minin ya faɗi wannan saboda ka ba wani ne ba hikiman wani ne ya gano mai da abu zuwa ga Allah da manzonsa yana nufin mai da abu zuwa ga kitabu wa sunna to sai ya ce to in aka yi riko da littafin Allah to mu ne aula da wannan alamar fa idha hukima bi sirqi fi kitabillahi indai an yi amfani da an yi hukunci da gaskiya a littafin Allah da abubuwan da ya dace da waƙin tafsirori ba ra'ayi ba da itiƙadodi miyagu a ce aika za a kawo a kawo wasu ra'ayi duk a kawo da alƙur'ani kamar yadda zubar ula ga mutane ga alƙur'ani aya ta fita fes sai su zo da wani ra'ayi sai kuma ra'ayin ya shiga kwakwalen mutane su zauna shekaru suka ce to ai Allah ya ce kaza to ai su kuma wanda sun ce ka kuma kafin sun da alqur'ani ga abin da suka ce wai wannan da wannan zai share alqur'ani sai kuma ya share shi kenan an ga alqur'ani amma kuma ya share shi wai da ra'ayin su wani in kai ba kafin sun da alqur'ani kaga ma'ana shi ba alqur'ani da su wani yake to in an yi wannan ba a fa mu ne haƙun nasu biyi mu muka fi cancanta da shi menene ne ce wannan billahi ko kuma bi kitabillahi ko bil hukm as-sidq in wannan al'amari na ba na shugabanci bane inda za a amfani da ta ba abin me Allah ya ce to kuma irin wannan ruwayoyi daban-daban in kun zamu mu na farko na makokin amirul mu'minin mun kawo ayoyi daban-daban a fassara ahlus sunna wal jama'a wannan suka ce yana da dalili aye mubahala amfusana duk suka da mai suwa ne amfusana musu za su ce lalle amfusana ali da manzo Allah wa gayo kuma in ka ce musu inna ma alaikum wallahu wa rizwatu bihi kisan saraka da kafi in ka ce musu ayatu tafsir inna ma yuridu Allahu li yadhahu wa rizqa ahli albayt za ka ce su muke lalle suna da wayo daban-daban sun ce ashabul kisa in duk aka koma aka ce za a dauko littafi ne an gawo wane ne da wannan al'amari ali kuma bayan ma'auri wani karatun tafsir ne ke cewa ai ne muka kawo batun cewa amiru nun ya kafa musu waje ya ce ba ku ganin cewa ni na wadata gabarin ilminku amma ko kuna kuma kodata gabarin ilimi na to Allah ya ce malamai su bi jahilai ne ko ya ce jahilai su bi malamai to kuma Allah ta'ala ya ce afa man yahdi ila al-haqqi haqqu an yuttaba'a amma la yahdi illa an yuhda fa malakum kayfa ta'lamun yanzu wanda yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya shi ya fi cancanta abi ko wanda baya shirewa sai dai a shirye da shi me yasa me kuma ya kuke hukunci wani irin hukunci kuke ce eh wannan shi zai nuna maka abin da annabi ya ce wannan ansa zai sa su amma hajjatul bayda to amma kuma wannan kuma shi ne dai sarki yana kuma jama'a kuma ko sun kusan ci ko wani abu ko tsoro ai ai kuma Allah ta'ala ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suka sani da wanda ba su sani ba masu ilimi da masu ilimi za su yi daidai inna ma yatadhakkaru ulul albab wato ta kowane mizani wala Allah abin da ya sa mutane su ba su damu da irin wannan karatun nan ba shi ne suna ganin cewa lallai idan suka na ga lokaci ya sake ƙure mana kun ba mu gama sharhin ba ko za mu ƙyala wannan sharhin ne mu rubuta dan wanda na karanta inda mai wadata amma dai lallai ina so muku bayani musamman kan riko da sunna din nan dun mu ji ainihin yadda sunnoni daban-daban shi wasu da na san wanda suka zo zama makoki sun ji wa'annan karatu kan nan gane ayoyi daban-daban duk masu fara sun ce aje saboda kuma sunna annabi daban-daban wanda ke zahira kawai gasu saboda haka in an yi aiki da kitabu was sunna ba wata matsala wala Allah abin da yasa mutane ba su so wannan kitabu was sunna din ba suna ganin abin zai wuce ma'awiya zai ta'adda zuwa ga halifofin farko to shi ne suka ce ga gaskiya sunan da gaskiya idan ka zo ka bakaro ta za ka fada kuma ba su bayan nan a bar shi kawai to shi yasa aka ce to shi ma bayan a bar shi kawai don kada zuwa dago baya sai a hamlin wa'in to idan bayan ba daidai ne ba fa sai a bashi idan abu ya daɗe amma ba gaskiya ba ne amma ya daɗe sai zama gaskiya in ƙarya ta daɗe ana faɗanta sai ta zama gaskiya in haka nan ne Allah uku a ɗaya tuntuni ya zama gaskiya tun da yake tuntuni ake faɗa tun a kafin a aiko annabin nan da shekara wajen 570 ana cewa Allah uku a ɗaya ne to sai ya zama daidai ko kuma har yanzu ana ta faɗan hakan kuma majority wajen mutum miliyan 2000 da suka cewa ubangiji uku ne a ɗaya to sai ya zama haka nan ta in haka nan ne komin daɗewa akan cewa akan hamlin halifcin uku din nan akan daidai bai mai she shi daidai ba ko ya ci gaba da daidai wane ne magajin annabi an gam insha Allah lokaci ya kure zan da kamu da insha Allah dai gaban mu akwai tafsiri gobe da jibi da